Washington, D.C. Assalamu alaikum, masu saurari. Shirin yau da gobe, shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin mu na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
da ni Hadiza Kiyari.
Da su kansa masu sauraron mu matan da sun san yau Juma'a ce, kuma rana ce da muka ware ta musamman don mu ainihin gabatar da shiri da ya shafi nishadi da kuma kananan sana'o'i da kuma dai abubuwa ma dai da suka shafi rayuwar ɗan adam. To kuma yau shirin Kacu Kam zai koma ne akan yadda ake sana'ar gidan abinci, wato wanda ake ce mace maka.
Kasa ita malama Fatima ta fara sana'ar nan ne shekara dama da suka gabata, amma abin sha'awa da abin irin tata sana'ar shine yadda take daukar kowane abu akan lokacinsa, ba tare da kokarin yin kitson wace, ba tare da gashin wace ba.
San kamun mu tsandama cikin shirin, ya kamata mu dan koma mu jira ayoyin su masu sauraron mu, inda muka tambaye su a shafin mu na zumunta na Facebook, muka ce musu kuma wani irin maudu'i ne suke ganin cewar ba mu ainihin tattauna shi a wannan zango namu ba na yau da gobe. Idan kuma suna gana akwai abu da suke so mu tattauna akai, su gaya mu, na to kinga kuma sai suka amsa mana, suka ce mana haka.
Barin samu cikakken sunanki.
Sunana Hajiya Fatima Ladi Shehu.
To Hajiya Fatima Ladi Shehu, menene sana'ar ki yanzu?
Ina catering ne. Ina outdoor catering da ina da restaurant amma na rufe saboda taxin was too much on me. So but yanzu ina catering.
Wato kina sana'ar girke-girke?
Ina sana'ar girke-girke da dan tallafa ma ƴaƴanmu wanda suke zo su dan koya, in koya musu su ma su je su rike kansu.
To kin yi karatun boko?
Alhamdulillah nayi. Nayi certificate course, nayi diploma na, nayi HND.
Duk a wannan sana'ar girke-girken?
A'a. Nayi shi daban ne, ni kuma kawai on my own. Nace to ba na son aikin gwamnati. Na fi so in yi na kaina saboda da haka ne zan taimaka ma wasu. Kuma da haka ne ina yi wanda na dauka suna karkashi na, suna aiki su ba za su ciyar da kansu, za su ciyar da iyalansu. So shi yasa nayi. Na ban yi na gwamnati, ban yi na kaina.
To yanzu aikin girke-girken da kike yi kina yi na kuɗi ne?
Ina yi na kuɗi sosai. Ina yi na kuɗi daga mutum 50 zuwa mutum 1,000. Ina yi.
Wato kamar irin na bukukuwa ko wani abu haka kenan?
Eh, alhamdulillah ina yi. Ko last November ne na yi ma Honorable Minister Mansur Dan Ali, ni ne musu a nan Kaduna da Abuja. Ina da yi duk wanda ya san yadda nake, kuma a cikin yi din nakan dan tallafa ma mutane.
Shekaru nawa kenan yanzu kika yi da wannan sana'a na girke-girke?
Alhamdulillah zan kai shekara 19 ashirin. Ina yi.
Ashe an dade?
Na dade.
Ana yi. To yanzu idan mutum yana son yi wannan sana'a, da kuɗi nawa za a fara?
To kowa da yanda ya ga, wasu ya danganta, ko kana da 20,000 za ka iya farawa. amma dai ina kankanin just karami haka
dan karamin wuri
ko a gidan kamosa spring rose wanda zaka kulla guda 10 ka fara sai da haka na fara sannan ne girma bai ba a fara abu gaba daya a rana daya na dan fara ne da su samosa su spring rose me sai naji ina courses ina training kuma na ainihin abinci to yanzu kuma na hada gaba daya ina yi
kina yi to daga Kaduna nan zuwa Abuja zuwa Lagos sai a gayyace ki sai ki je ki yi girki na kudi da sauran su
Masha Allah ban dai taba zuwa Lagos ba amma dai a arewa dai kam ina zuwa ko ina
to kina da ma'aikata ne a karkashin ki
ina da su ina da ma'aikata sama da 50 masu sabin da masu girki
suna zaune a wuri daya suna jira ko samu contracting girki
da mun samu sai a zo ai kuma in ba a samu ba maybe idan ina da dan abin nake shi nakan dan tallafa musu ba sai lalle an samu ba saboda kansu je su gudu su banne
to bari in fahimci yadda abin yake ke kin kware a bangaren girkin nan saboda kin koya kenan
eh na koya kuma ni da ma can tin ina garma ina da interest in girki ina son abinci so saboda wannan passion din da ke ciki na shi ne kuma naje na koya because yana da kyau a ce bace ta ma iya girkin kuma ƴaƴan mu yanzu abin da yasa ma nake karin girki saboda ƴaƴan ne sai ga an aurar da su ba su iya girki ba wani zubin zaki ga idan yarda za ta yi aure on my own zan ce ta zo bana karban koko sai in koya in sa a koya mata inda na sani
to kafin mu kai ga yin girki da yadda zaki kuma kike jin hankalin mutane ma'aikatan nan naki da kika ce kina da su fiye da 50 su kuma kin bude cibiya ne da kike dan koya musu kaman sana'a ne haka
dukkan su wannan sana'an suke
su ma sun riga sun koya
eh dukkan su ba wanda bai ni kasa da shekara 10 da shi ba so tare muka tashi so sun san komai ko bana naka samaki suna yi duk yanda nake haka suke
kina biyan su albashi kenan
eh nakan biya su amma yanzu wani zubin sai su ce ba sai an biya ba kun kamar ina da abin da zan tallafa musu a watan nakan ba su because nakan ba su ma su je su yi nan sana'a in suna da sana'a suka samu su yi abin su
to yanzu idan aka kawo muku sana'a misali a ce to wani zai aurar da ƴa ko zai dan sa zai aure kenan a sunan wurin girkin naki za a kawo sannan ke zama ke ce shugaba mai gudanarwa
tunda shi kubis is registered for the almost 20 years so
kin kina karatu kenan
kin san kowa yana son transparency yawa to wani in bai ga abin ka da kake yi ba ya ga takardunka ba ma zai zama comfortable ya ce bare ya baka aiki ba so yawanci ni ake samu kuma ko a samu manager na ina da manager to most of the time ma aikin yana zuwa through him ne ni ka outside
sai ku jimlan kuɗi da za a biya kenan
ya san ma kuɗin da ake caza so most of the time shi yake sai dai ya gaya mu in yayin ce in bai bance to ka rage ko ka ƙara
to misali in dan zan yi biki zan aurar da ƴa kuma ina neman a yi abincin kamar mutum 150 nawa za a caje ni
minimum da muke yi per plate a cikin Kaduna 1,500 maximum da muke yi per plate a cikin Kaduna 4,000 akwai kuma na 3,000 ya dangana
wato hawa ne ba
eh akwai abin da na shi na 4,000 ya kunshi su small chops abinci ko me kake so abincin za muka wajen kusan kala 8 da su nama da komai da everything ne a ciki
to yanzu ciyar da kaman mutum 150 din nan akan 1,500 ya kama wajen 300 kenan
300 kenan sannan akwai 10% service charge da muke karba saboda masu sabin da za a biya su da sauran mutane
to menene shin yasa kika ji haushi ba ki son aikin gwamnati me yasa me ya dauki hankalin ki daga aikin gwamnati
ni ba haushi na ji ba ni dai kawai na ga ina aikin gwamnatin nan gwamnati ne kawai zan dinga ma ba wanda zai karu da ni to ni kuma a rayuwa na nakan so ga na taimaka ma wani shi yasa ni na kaina saboda wannan mutanen idan muka yi aiki na ga na biya su kowa yana jin dadi ni ma sai ga na ji dadi at least yana tallafa ma wani zai je ciyar da iyali shi ko za ta je ta ciyar da iyalinta
to dazuna miki tambaya baki bani amsan wannan ba cibiya ce gare ki da ke buri na yin wannan sana'a
cibiya
so mutane na zuwa sai register
ba mu fara by December za mu bude officially
to
za mu yi wannan makarantar yana ci process amma insha Allah December January za mu bude gaba daya muna so mu yi catering school wanda kowa zai iya affording, kowa ko ba ko yayi ba su da ko kobo za su iya kawo yayan su da dan tallafa musu da scholarship ne za mu samu akan wasu.
To abin hadda ma scholarship zai wato akwai wayanda zaki taimaka muwa kamar wayanda ba su da marasa galihu.
Plan din mu muna so kamar muka bude kisa akwai wanda suke da hali wanda na san su muna tare da su. To misali idan muka sami yara biyu da ba su da halin da za su yi, maybe yar masu shi din sai mu yi ma iya sai mu ke su sai su dan tallafa, kin ga an taimaka ma ƴaƴan mu. To abinda muke planning kenan.
To mata kadai kike muwa wannan ko dai kowa da kowa ne?
Hatta maza ne na ma fi son chefs maza saboda they are more serious. Yawancin masu girki na guda wajen shida maza ne. Kuma da mazan yaran maza na Arewa ba san wannan sana'an ba, sai ƴan kulto suna da interest kuma they are very good in ka koya musu sun mafi matan mai da hankali. So gaba ɗaya ne da mata da maza.
To yanzu bari mu dawo ta kan ire-iren abincin da kuke yi a wannan sana'a, kamar me da me da me kuke yi a kuliyomin?
Muna da menu da dama, muna yin Nigerian, muna yin Chinese, muna yin Arabian, muna small chops, duk dai abin da kake so muna da menu din ne da yawa.
Abincin Nigeria, hadda na China, hadda na Larabawa,
duka muna.
To a ina ake samun kayan abinci? Na gane yanzu ana cewa komai ya zama wanda ake yi a gida Nigeria. Ya kuke?
Komai namu na Nigeria ne, ko shinkafan mu ba ma tun last year ba mu amfani da foreign shinkafa ba, na gida muke amfani da shi. Amma na Chinese da yake so abincin su ba su samu irin shinkafan muna yin basmati, muna siya shops haka.
To misali waɗanda suke miki waɗannan ayyuka da kike cewa yanzu zamani ya zo, ƴan mata ba su iya girki ba kaza kaza, to matasa kike haɗawa kenan da suka kila yi karatu da su ma ba su son su aikin gwamnati ko ya kike?
Masu girki na ba matasa bane ba.
Yawancin su
mata ne manya, su kamar akwai sawa'i na ma a ciki. Wanda dama su ma suna da interest a girkin. To su ne muke girki da su, kuma akwai maza su ma za su kai ne. Da suna yi ma Chinese restaurant na nan garin abinci, to da aka rufe sai na ɗauke su muna amfani da su. So dukan mu dai almost shekaru mu ɗaya da su.
To baki la'akari da irin karatun da mutum ya riga yi?
Aikin san shi catering experience ne, sai ka ga wanda ya je degree na catering ɗin, ka ga wanda bai yi ko primary ɗaya ba sai ya fi wanda ya degree ɗin na catering.
Amma ne kuwa sai yanzu kamar ba a ci gaba ba.
Wanda
ta ce bayanin nan.
Danda-danda.
Shi ne sai yanzu kamar a ɗan dinga miko min ina ji. To amma kin san abin da ne da Bahaushe ke cewa taɓa kiɗi taɓa karatu. Tunda dai yanzu mun ɗan ji wani ɗan darasi, to bari mu ɗan shakata da wannan kuma.
Daga mai yawan sauraron ku yau da kullum, Ado Salati Goma ga Annabar Jau, angon Jamila da Fati ya ce gaskiyar magana yau kun so samu ne inda ya daɗe ne mana ƙaiƙayi, domin ban taɓa jin kun tattauna akan auren matar wa ko ƙani ba idan ɗayansu ya rasu. Gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta mana yin hakan ba, don haka da fatan za ku yi mana wannan maudu'in domin mu ƙara gamsuwa. Ga kuma amsar Habib BH Square, shi kuma ya amsa mana ya ce rashin mai da hankali akan tsaftar mahalli da kuma yadda gwamnati take son ta ga ta kashe kadar environment health a ƙasar tamu. Sai kuma Ibrahim dan Fulani ya yari ya ce batun da ya fi shi mana tuwa a ƙwarya shi ne rikishin manoma da makiyaya da ma batun ruga da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi kuma aka dakatar saboda wasu ƙabilun ƙasar sun nuna ƙin yardarsu da hakan. Shi kuma Isa Bakanikin wayan Saddam ya ce assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe. Hakika an dade ana gudanar da wannan shiri na yau da gobe, amma ban taba jin kun tabo maganar noma da manoma ba, duk da cewa akwai shirye-shiryen da ban samu saurara ba. Bani da cikakken sani ko da an taba gabatar da shirin, ku tashi lafiya yau da gobe. Ita kuma Maria MD Abdulrahman ta ce batun Niger Bet da Naira Bet yadda wasu matasa suka zabe shi fiye da komai, wasu har ya sa su yi sata ko kwaci ko damfara, gaskiya abin yana rusa rayuwa al'umma. Shi kuma Salisu Ali yace yau da gobe tattaunawa akan yawaitar samun rashin fahimta tsakanin ƴan NAPEP da ƴan sanda a jihohi daban-daban a Najeriya ya kamata ku tattauna akai. Daga nan sai Hussein Alhaji Ali mai gishiri Rijau yace ya kamata shirin yau da gobe ya dinga kawo rahoto akan yadda jami'an tsaro ke cin zarafin fararen hula ba tare da mahukunta sun dauki wani mataki na azu a gani ba. Ita kuma Maryam ƴar Fulani daga Saudiya tare da kawarta da kuma aminiyar ta Fatima Musa wada barikin Ladi a jihar Plateau suka ce salam yau da gobe. Masu maganin hawan jini tabbas akwai abin da ke cin mutuwa a ƙwarya kuma shine kamar haka, ba ku bamu damar bayyana ra'ayoyinmu a filin a bari ya huce a ranar Asabar. Daga nan sai Suleiman S. Fulani Huragirki Allah sa na faɗi sunan daidai yace assalamu yau da gobe. Ni dai babu wani abin da ke ciman tuwa a ƙwarya da baku tattauna a filin yau da gobe ba, sai dai na yi muku godiya da fatan alkhairi. Duba da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu, ku tashi lafiya. Ga kuma amsa Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma Annabi Rijau su kuma suka ce yau da gobe. Mu dai har yanzu bamu ji kun taba tattauna akan matsalar satan kwana da wasu maza ke yi ba. Gashi kuma yanzu satan kwana ya zama ruwan dare game da duniya. Duk da haka za mu bude na zomo mu zura na mujiya mu jira zuwan wannan maudu'i mai sarkakkiya. Sai kuma sako daga Aminu Fata Kai Ringim Allah sa na faɗa sunan daidai yace hakika yau da gobe kuna kokari mataka, ni dai a gani na ba ku da wani bangare da ba ku taba ba, Allah ya ƙara basira. Shi kuma Lawal Muhammad Hakimi amsa yace assalamu alaikum yau da gobe. Mutum da yake cin mutuwa ƙwarya wanda ba ku taba tattaunawa ba shine yawan tallace-tallace ƴaƴa mata saboda wannan dabi'a tana gurɓata musu rayuwa. Shi kuma Ismail Muhammad dan Saraki yace lalacewar asibitocin mu musamman manyan asibitocin koyarwa. Zaka zo asibiti a ce maka babu likita ko babu magani ko kuma allurar da za a yi ma mara lafiya. Sai kuma amsa mu da ƙarshe daga Aminu Usman Officer yace matsalar ƙasar nan bai wuce rashin aiki a tsakanin matasa ba, da fatan gwamnati za ta yi kokarinta na ganin an kawo ƙarshen wannan matsala baki daya. To mun gode da waɗannan sakonnin, a ci gaba da turo mana da su.
Gani saboda ba tsaba tunanin wancan abincin da take bayani har ma na manta na je ina kawo cewar zamu sa wani
kwalama
kwarai kuwa
kwadai
yanzu bari mu dai sa musu waƙar mu shakata da ita.
Kiriyar mu na sashen Hausa Madina Dauda.
So ya danganta da interest. Interest ne. So yawancin wanda nake tare da su na da interest, kuma in na kira su gida na koya musu abinda nake so, maybe na koya su dai so biyu shikenan san dauka. A sai bazan ƙara
sai an ci gaba da koya musu ba.
Da na koya musu dai so biyu sun dauka, sun san abinda muke ciki muke so.
To in aka ce yanzu mutum zai biki a wajen Abuja, kina diban su gaba ɗaya ne ku tafi?
Eh. Gaba ɗaya mu muke tafiya da kitchen din, komai muna tafiya da shi.
Kitchen din mobile kitchen kenan a mota?
What I mean by kitchen is misali kamar muna ɗaukan freezer din mu, generator mu, table sun mu, ko engine din nika, komai tafiya muke da shi. So all we need a ba mu fili da za mu yi aiki shi ke.
Sai ku je ku kafa?
Eh.
Sai ku kama girki da sauransu?
Eh.
Gari ma da ba ku sani ba duk sai ku yi?
Eh. Haka muke don ba mu san mu je wuri a ce ba kaza ba kaza, to yana kawo mana cikas wurin aikin. So shi yasa komai za mu tafi da abu
komi wani zuwa ma freezers biyu muke dauka idan aiki yana da yau
a wannan freezer gila manya-manya ne ba ku
yan sunan dai ya danganta da aiki kamar yanzu zaka yi ba mutum 2000 abinci ai yana da yawa dole ka san da zaka yi planning
kuma da kwanoninki da komai kike tafiya
komai nawa komai place din ma muna da shi kashi biyu ne akwai VIP akwai normal place ya danganta da abin da kake so
wato komai na son rai dai yadda karfinka kuma zai dauka
hankalinki
to ya batun kiwon lafiyan abubuwan da ake ci domin ai akwai labari da ke yaduwa cewa yawancin abubuwan gwangwani da za a yi amfani da su wajen kaitar da abinci duka yanzu ana ta jajjan kunne cewa kada a ci su yaya kuke yi naku
well ni gaskiya wallahi ba na sa abun gwangwani abinci da kuma duk abin da zan dafa in ba wani shi zan ba mijina shi zan ba yayana so kin ko san ba inda zan ba wa ɗan mutanen abin da bi da
ba
yawa sai sa wani zuba za a ce aiki na yana da dan tsada amma ni I don't compromise my standard gaskiya saboda duk wani abun gwangwani ba mu amfani da shi kuma koman mu da muke amfani da shi zan ga maka kana
son yawa ina son maganan su man su kayan amfanin da kike samu su ma din na gida ne
ina amfani da man kuli ne na hannu amma zan ga maka su sace ba su to in baka son man kuli na hannu ina sayan grant soya to kin san grant soya duk ya fi kyau shi a nan Jos ake mun san yadda ake yi amma duk wani forin mai ba na sai shi sai da ina amfani da man kuli ko amfani da grant kuma duk wani kayan salad na gwangwani ko cream din mu muke yin abu mu da kanmu salad cream ba na sayan na kwalba mu muke hadawo
to na ce da mutum 1000
komai mu muke abu mu komai
to da me kike hadawo wajen yin salad cream din mata su koya mu ma mu koya
wannan sirri da ne sai dai kin zo gida san koya miki mu muke abu mu kuma wannan su abun vegetable salad na gwangwani ma shi mu muke kada kayan mu ba ma sai nan gwangwani muna sai fresh ne mu yayyanka mu mix
ku yi abun ku da kanku
eh
to akwai lokacin da kuke dan amfani da kila kaman manja haka
eh muna
irin namu na gida nan
eh kaman wani zubin aka so ayi ka ce kai musu ayi tuwo vegetable su dole na sai da manja so muna amfani da shi manjan kuma ni nake zuwa ko ta yargara ita tana min na hannu ne to inda yawanci ba mu ma mu rabo da 25-50 liters na manja a stock
a ko yaushe eh zama dai kuna da shi
haka ban kullun ma ko da yaushe muna da shi muna da up to 1500 liters kullun dan wani zuwa gida yayi wahala man kullun ma kafin ka ce maka matsala ne to mun kan yi kawai mu aje
akwai abubuwan da kike saya ki aje din banda irin su mai din
eh yawanci dai mai dai because shinkafa da sauran in ka fita zaka samu amma mai kin ga yanzu kamar yanzu damuna gida yayi arha to yanzu lokacin da zaka samu man kuli mai kyau
to
ke da yar ha yanzu eh yar ha shi ne in aka yi kasa sai a yi maka sai ka ajiye abun ka tunda shi bai yin komai
ba a yi maganar cewa a sabuwar gida ce a tsohuwa ce a kaza ba a yi gaba ɗaya kawai in dai ka samu busasshe ko danyi
ni dai na lura ita mai mun man yawanci da an fara damuna ta ce to an tuka kuɗi za a yi miki mai
okay
to ban sai ne to yawanci da ta ga dan fa damuna gida ya fito da shi to an take kawo kudi sai miki mai to fadin da matan mun wajen 100 liters na aji
na man kuli to in saye ne misali nawa zaki sai wannan 100 liters din in dai ba yi miki akai ba
25 liters din yakan kai 17,000 18,000
albashin wani kenan na wata daya
eh yakan kai haka ai shi ke san yafi tsada
eh
saboda na hannu ne yakan kai 17,000
to mai kina ba da odar shi to sauran kayan abincin akwai abin da tura ake cewa perishables su kuma ya kike yi
ba na sai komin aji sai na samu order to man gida da manja kade nake ajiyewa saboda kada samu matsala a zo lokacin da za a bada order ban da shi amma duk abin da kika sani muke amfani da shi akwai a kasuwa ya danganta da abin da kike so sai a sayi
lalle kin yi zurfi cikin wannan sana'ar na yin abinci to yau misali a ce ga aikin office an baki zaki watsi da wannan
a'a bazan yi ko million na bani
zaki aikin office ba
a'a bazan yi
wato kina jin dadi na yin wannan abin da kike yi me yasa million ai kudi ne kuwa
ai na ga ya miki ni ba kudi ba ni idan muka yi aiki na biya mutanen nan yanda nake gan suna fita daga gidana da fara'a ina jin dadi sosai sai in ga cewa na touching rayuwar wasu to shi yasa bazan iya aikin office ba
to kin ga yanzu akwai mata akwai ƴan mata dake karatu mun kuma fi so mu sa hankali akan karatun mata dama wace shawara zaki ba waɗanda za su yi irin wannan sana'a take
wani gaskiya ina ba mata shawara kowane irin karatu kai kaɗan samu sana'a na hannu a gefe kai saboda mune yau ba mune gobe ba yau za ka iya wayan gari a ci aikin nan na gwamnati kila ko wani abu ya faru ko ka bar aikin ko wani dai abu ya faru to in kana da sana'ar hannu shi wannan sana'ar ba wanda zai dauke maka yana na hannunka ne so ko ba girki ba ko ma wani irin sana'a ne na hannu ya kamata mata duk ilimin ka ka samu by the side kana yi ko ba za ka yi da kanka ba ka sa aiki yana da kyau
to wannan makaranta da zaki fara yanzu in ce dai ƴaƴan marasa galihu za su zo ciki ko
wallahi saboda su nake sanyi kuma kawaye na da suke da shi su za su sponsorin din su na ma gaya musu
wa'anda kuka yi karatu tare kila kuma wanda kuka
za su biya misali 50,000 a makarantar to ƴaƴan da ba su da shi za su biya 5,000
sai su sai cikon sauran
sai su haka dai fami so kinga kamar mun ba su scholarship ne ai
yawa su koyi sana'a yin girki
saboda ƴaƴan namu da ba su da shi nake sani gaskiya saboda su ma su samu sana'a da za su yi idan ba za su iya affording iyansu kai su makaranta mai zurfi ba to in suka samu wannan sana'a za su rike kansu za su rike iyayensu za su rike ƴaƴansu
to a arewa nan kaɗai zaki ko kina da niyyar faɗaɗawa
a arewa kaɗai nake sani insha Allah
to ba za ki ga kamar za a ce kin yi son kaiwa kiyar arewa ce kuma ƴan matan arewa kaɗai kike son ki horar
a to ani in daga kudin za su ka ƴaƴansu ba komi ni ban san kwani a kudu zan je buɗe ba amma za su zo su wallahi sai a yi musu ba matsala dukkan mu ɗaya ne duk Najeriya ɗaya ne
to kamar nawa ne mace kamar ni yanzu a ce ina da ƴata da zan turo ta za a yi ne har da wurin kwana saboda ƴan mata su zo su koyi sana'an nan
ba zan yi wurin kwana ba saboda gaskiya yanzu muna da ɗan raunin discipline na ƴaƴanmu so ba zan yi abinda zan je ƴaƴan wani ya zo yi kwana nan ba kawai za su zo ne su yi 2-3 hours su koyi abinda za su koya su tafi
kowace rana
to
kamar wata nawa ne mutum zai certificate zai kai wata 6 ko 9
dama minimum wata 6 ne maximum shekara ɗaya
ba za a koyar da kamar waɗannan da ke ce ma small chops ina irin su cake
dukka ko ne za a yi
na aure ko na bikin cika shekarun haihuwa da sauransu
dukka za a yi komai za a koya musu da small chops da waɗannan pastries da abinci duk za a koya musu
small chops su ne wanne da wanne
cocktails small chops shi ne su samosa su spring roll su meat pie donut su ne small chops sannan pastries kuma su ne su abin nan su cakes su ne waɗannan then sai abinci kuma sai kuma cocktails su chapman su tamarind juice ɗin nan kunun aya kunun zaƙi duka za a koya musu
duk a wannan makaranta to kina neman kila haɗin gwiwa da gwamnati saboda batun kuɗin yin irin wannan wuri dole ana buƙatar kuɗi mai tsoka
ana neman gwamnati samun hannu ina neman taimako daga Allah mai sha Allah Allah zai taimaka
Allah ya ba da sa'a
amin
ko madalla a gaishe da Madina Dauda masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
ni Hadiza Kyari nake cewa a huta gajiya
I'm not afraid to die.